daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya duka a Niger din. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya jin mu a Alpha Radio akan mita Alpha Radio wadda kuma su ma sababi ne wanda muka kara da su Safinatu saboda kin san a can ma akwai masu saurare din.
Akwai masu saurare.
Yawa, sannan kuma za a iya jin mu ta Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu voahouse.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodangi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To a yau ma 5 ga watan Oktoba shekarar 2017 zamu ci gaba da shirin ne akan abin da muka faro ran Alhamis din da ta wuce.
Haka yake, inda kuma aka tsaya akan maganar da wasu mata ake yi na cewa suna samun rudiya ko kuma gushewar hankali bayan sun haihu. Muka kuma tsaya inda shirin yake tattaunawa da Dr. Asma'u Abba Garko ta sashin kula da lafiyar kwakwalwa a asibitin Malam Aminu Kano dake Kanan Daba a Najeriya.
Ciwon yana warkewa da kanshi amma zai yi kwanaki. In kamar a misali an je asibiti yayi sati 1 sati 2, maybe in ba a je asibiti ba yayi wata 3, kuma maybe ya ta'azzara, ya hassala. A misali kamar inda na faɗa maka, abu kadan ba za ta iya ba. Mai gida ya sa ta aiki ta kasa. Mai gida ya bata abin da za ta yi ta manta. Kaga zai dawo, ba zai ji dadi ba. Gida ta tashi ta gyara ta kasa. Ta bawa yara abinci. Girkin ma ba za ta iya ba. Ya dawo ya tarar ba ta yi ba. So wannan sai kawo relationship problems ita da mu.
Ya ba da matsala kinan ga zamantakewa?
Ya ba da matsala sosai da zamantakewa.
Za mu ba ku dama kiran waya, mu ji daga gare ku akan wannan batu, sai kuma amsoshin tabbara da muka muku a shafukan Facebook da Twitter.
To kafin mu je ga maganar waya kamar da Safinatu ta ce da kuma tattaunawar da muke da ita, bari mu je ga shafin yanar gizo inda muka tambaye ku cewa shin ta yaya ya kamata a taimaka wa mata musamman bayan sun haihu in suna da juna biyu. Ga yadda kuka amsa.
Adam Aliyu Telegram yace assalamu alaikum yau da gobe. Yau topic din naku na masu aure ne. Da cewa kuka yi ya matashi zai ba da shawarwari da kun ga dogon sharhi, to amma mu ma ba za mu rasa abin fada ba. Ya kamata duk magidanci yana da kyau idan matarka na da juna biyu ka nuna mata kyautatawa ko da sha biyan dare ne. Tace tana buƙatar goruba ka tashi ka nemo mata. Idan kuma ta haihu ka dinga bata abinci mai vitamins ku tashi lafiya.
Ado Salati Goma ga Annabi Rijau kuma yace, to ni dai yadda nake wa matata Jamila da ta haihu shine nakan taimaka mata da ayyukan gida ne kamar jan ruwa a rijiya da sharan tsakar gida da renan yara da dai sauransu, kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke mai iyalin shi.
Sai Muhammad Shatima yace taimakon mata bayan sun haihu yana da amfani matuƙa, kamar wadata su da abinci mai gina jiki da kuma bayanai yadda za su shayar da jariri har zuwa yaye, tsaftace jiki har da na jariri, neman shawarwari a wajen ƙwararru ta fannin lafiya da ciyarwa domin samun ingantacciyar shayarwa.
Tasiu Ilyas Magami kuma yace, na farko a rinka ba su abinci mai gina jiki tare da kulawa ta musamman domin mata suna buƙatar abinci mai gina jiki a lokacin da suke cikin jego.
Sai Nura Bello Gwaram yace, salam, a gaskiya kamata da zaran mace mai ciki ta fara naƙuda a dauke ta a karon farko zuwa asibiti domin ta samu kyakkyawar kulawa a gurin jami'an lafiya da kuma yi wa yara rigakafin cututtuka akan kari, tare da samar da abinci mai gina jiki ga iyayen domin shayar da jariran ba tare da ƙarancin nono ga iyayen ba.
Sade Sa'idi Daura ya ce, yau da gobe Tabbas matan da suka haihu abin taimakawa ne ta kowane bangare. Ganin yadda jikinsu yake buƙatar kulawa da ta dace, musamman sama musu abubuwa masu gina jiki da masu dan romo-romo don dawo da ƙarfin jikinsu. Da fatan za ku tashi lafiya.
Sai Jibrin Adamu Ezad yace salam yau da gobe. Ni a nawa ganin hanyar da zamu taimaka wa matan mu bayan sun haihu shine ba su isasshen kulawa da ba su dukkan abin da zai taimaka wajen ƙara musu ƙwarin jiki da sauransu.
Hamisa Ali yace salam ta hanyar ba su kulawa yadda ya kamata da kuma yi musu kayayyakin bikin suna da ragon suna in Allah ya hore da dai yadda ya kamata, ba kamar yadda wasu mazajen ke fakewa da yanayi domin kin yin abubuwan da suka kamata ba.
Sai Sha'abi Zidan yace assalamu yau da gobe. Hakika yana da kyau mu rika taimaka mu iyayenmu mata a lokacin da suka haihu, kamar taya su wasu ayyuka da ba su abinci mai gina jiki da ba su kulawa ingantacciya da dai sauransu. A tashi lafiya yau da gobe.
Ismail Mayalo yace abinci mai gina jiki shine babbar hanyar taimako, daga nan sai a ƙara da kulawa da wanka da ruwa masu dumi.
Sai Musa mai famfo Zandar mai famfo yace a gani na in matayenmu sun samu juna biyu a kai su asibiti domin duba lafiyar su kar su yi amfani da maganin gargajiya.
Bilkisu Mudassir Tafawa Balewa tace shakka babu, mata masu dauke da juna biyu abin a tallafa musu ne. Ni dai babu laifi, mai gidana yana taimaka min sosai wajen aikace-aikacen gida, kuma haka ya kamata kowane magidanci ya kamata ya kasance.
Sai Safwan Alhat yace kulawa da kuma saya musu magunguna da kuma taimaka musu wajen aikace-aikace.
Siraja M Inuwa ma yace hakika mata masu juna biyu abin a taimaka musu ne, saboda suna fama da laulayi, kar a rinka barin su suna wanki ko shara, a nema musu masu taimaka musu.
Baban Ado Kura yace ai ba ma sai ta haihu ba, daga samun cikinta har zuwa lokacin haihuwarta ya kamata a ce tana samun kulawa mai kyau kamar abinci mai gina jiki da sauransu.
Idan muka koma shafinmu na Twitter kuma, Yahya Yutatin yace a dinga fadakar da al'umma dokoki da sharadu game da masu juna biyu da kuma ziyartar cibiyar lafiya bayan kowane mako.
Sai Atanimu _ Inuwa yace yau da gobe ta hanyar kai su asibiti akai-akai domin duba lafiyarsu da kuma taimaka musu wajen taya su ayyukan gida masu wahala.
At BAQ kuma yace ya kamata maza su taimaka kuma su tausaya wa mata a cikin aikace-aikacen su na cikin gida da reno.
Daga ƙarshe At Babaga na Dabo 1 yace na farko a rika ba su abinci mai gina jiki tare da ba su kulawa ta musamman a gurin zaman su da masturar da su saka. To mun gode, a cigaba da turo mana da sakonni.
Safina Tutu, yau kuma sabuwar mai karatu kika samu?
Maryam yau ta je aiki sai na jawo sabuwar ma'aikaciyar mu Hafsat dan mai Hafsat Farida dan mai soro.
To Hafsatuwa,
ta yana karatun?
Kin san da Hausa sai dai mu ce Hansatu, amma da sunan ki na so sai mu ce Hafsa.
Da Larabci kuma sai a ce Hafsa ba.
Hafsa. To sannu da kokari.
Eh,
kuma insha Allah kila an fara ji din kenan, dan dama aikin haka ya gada.
Kwarai da gaske, kwarai.
Wato sai mu ce sannu da zuwa.
Yawwa.
Dama ai ran nan ba amanta ba, mun dan gabatar da su ita da ɗaya Hafsat, mun samu Hafsat suwa guda biyu. To sai mu ce Allah ya samu.
Ita wannan Usma Hafsat Farida.
Fadila.
Sorry, Hafsat Fadila.
Dan mai soro sai yawwa, ita kuma ɗayar Hafsat Maina Muhammad ba. To kafin sannan akwai maganar waya da muka ce zamu ba da dama ku kira mu, lambar mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Da fatan za a ci gaba da laluban mu domin a gaya mana shin yaya kuke kallon wannan lamari na cewa wasu mata sukan samu rudewa ko kuma kaman wani abu mai kama da tabin hankali bayan sun haihu wasu daga cikin su, wanda muke tattauna da likita. Zamu je in kun taba ganin irin wannan ko kuma kila ma ya faru da wani da zai kira ba mu sani ba. To bayan wannan kuma daga nan ne zamu tattauna da ita likita ko kuma karishin tattaunawar, za a ji cewa yaya abin yake, yaya za a yi har zuwa ƙarshe. Kin san Mahmud Ibrahim Kwari a Kano ya tattauna tare da Dr. Asmawa Abba daga asibitin Malam Aminu Kano. Ga wani alayi. Assalamu alaikum. Hello.
Kuna magana da ga'in daga jihar Niger, Karbar kuma Mushegu Idris.
Yawa, wa kace sunan?
Ibrahim ne wanke hula a Kimba mai Godiya.
To Ibrahim, barka da shigowa. Ka ji da magana da muke yi ai ko?
Na yi magana da kuke. To ni dai abin da nake roƙa mazaje a kai don Allah a rika taimaka wa mata, kuma sannan a rika taimaka musu idan sun haihu.
To insha Allah za suna jin ka.
Abin da nake fata kenan, na yi muku mazaje.
To
mun gode kwarai.
A gaida mutane ne.
Su kuma matan?
Eh, su kuma matan me? To ina ga ya katse ga nan, ga wani nan alayi.
Da ba muke magana? Hello?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Da wa muke magana?
Ina tare da Bakari Woso, karamar hukumar kirki jihar Bauchi.
To, sanne Bakari.
Muna jin ka.
Kana jin mu kuwa?
Ina ji abin da kuke tattaunawa.
Yau wato
to me zaka ce kai?
Dama ya kamata idan mata ta aiko. A dinga taimaka mata da abubuwa da yawa. Kaman abun daga abu mai nauyi. Da kuma abinci mai gina jiki.
To.
Wato ka a bata wahala.
To dama kuma kullun na jinku.
To mun gode sosai Bakari. Sai Allah ya kai mu wani lokaci.
Ga wani daga Maiduguri kuma.
To bismillah.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. An wani kalau.
Lafiya kalau da wa muke magana?
Kuna magana da Musa Kallamu daga Miringa jihar Bauchi.
To sanni Musa Kallamu. Ka taba ganin irin wannan mace ta haihu a samu matsala daga baya? Koko kana son ka tofa albarkacin bakin ka ne?
Ina ban taba gani ba amma hakan har ringa taimaka musu yana da kyau.
To.
To mun gode Musa Kallamu sai mu bar Maiduguri kuma mu tafi Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah international Kabara.
To barka da warhaka da wa nake magana?
Shafa.
Kai sai kana magana da yaran nan Yusuf Mabalo dake garin Samina da yaran local government na Ramma.
Mai Mabalo na Ramma ai dama ban san saurun fada ne. Kar ko wani ne ya kwaikwayi muryar na Ramma.
Kuna gaishe ku da kokari.
To barka dai na Ramma ya aiki
ku. Kusan kowane lokaci muna tare da ku. Balle ni da nake da har mata na Ramma kwa a kai.
Haka to yau ga mana yanda za a taimaka wa ire-iren su Ramma in sun samu karuwa da har su haihu da sauransu.
Ai wato Usman kafin mata haihu inda har ka san matan ka da ciki zuwa daga wata biyu aha ba ai kuma lallashi ya fara kenan
to Allah ya sa
yawa
na tarallashin kayana kuma wani dan zazzabi ne da meta na zo kusa da ita na tarallashin kayana kawai sai ga zazzabin ya wuce
yawa in ya ki wucewa aje
a ke ba sai na safa na dolba wato mata ɗan kananan zazzabi in ya same su ba sai ka sha musu ba sai sun sha magani ba ni mijin yana nuna musu soyayya da kauna
wannan gaskiya ne babban magani ne shi
ba balle kuma ce ta haifu da ko ta haifi da dan ni da mace da namiji dai ne Usman ni na fitin tausayi ma mace wallahi da namiji
Allah sarki tunda ai ka ga
Allah ya saka muku da lairi dan rarashin ma yawa ga tunan tana ta bani dariya ma ina kusa da
Allah sarki
to a gaida Ramma muna gaida Ramma
to bari mu je ga wani akebi daga wurin na Ramma assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam
to barka da warhaka da waye muke magana akebi
kuna magana da dan zaki mai aikin zaki garin Dagere daga nan jihar Kebbin tarihin Najeriya
to dan zaki tunda ka girma ka shigo layi sai kai mana bayani muji
to gaskiya game da wannan magana da aka cewa mata suna samun rudi a gaskiya haka nan
ka taba gani
dan gaskiya kware gaskiya dan akwai wata mata a yana ita ma ta ina haihuwan nan a asibiti a komi an kai amma wallahi irin rudi wannan da aka faɗi ta rude ta san ba ta maji kware sannan ayyuka duk irin wanda an na masu hankali gaskiya ba za ta yi su ba.
Allah sarki.
An yi magani an gaji kuma abin ya ta'azzara. To kaga ina hakan nan gaskiya maganan nan gaskiya ta hakan nan take.
To da fatan kai da masu sauraro gaba ɗaya za mu saurari an jima kaɗan hirar da muka yi ko a wakilin mu a Kano da Dr. Asma'u Garko wadda likita ce akan wannan abu. Mun gode sosai da kira dan zaki.
To madallah Malam Usman nagode.
Masha Allah. Yawwa. To, salamu alaikum.
Da wa muke magana?
Kuna magana da Abdulhamid Bashir zuwa Suba.
To, Abdulhamid. Me zaka ce?
Barka da aiki.
Yawwa,
Abdulhamid.
Ah, kare wa abu ne zan ci dai na kira ne kawai saboda duk wani lokaci ina so in kira amma ba su da.
Ai ba kawai bane kai kira ai lafiya lauke.
Mun gode kwarai.
Ya wuce kawai mun gode sosai. Yawwa, Abdulhamid. To mun gode daga Suba. To sai kuma mu je Kano. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum assalam Usman da Maryam barkan ku da aiki barkan ku da
ni da Safina ne Maryam ta sake da leka wani aikin.
To da Allah ya bada sa'a Allah ya sa'a ya sa'a.
Amin amin to dan tofa albarkacin bakin ka lokacin ya tafi za mu je ga likita.
To ni dai suna na dan Juma mai shago ko kai da karamar hukumar sanya da ke jihar Kano.
To dan Juma muna jin ka.
To ni abinda zan tofa albarkacin baki na in kuke samun kansa irin wannan hali to wai likita matakin farko me ya kamata a fare masa
ka kasa kullun ka zaka ji
kuma da fatan za ku tahi lafiya mai magana da wani mai shago ko kai da karamar hukumar Kanya jihar Kano Najeriya
to mun gode sannan kuma ai Safinatu zai iya kafa kunni ya ji zai ji likita yana kuma iya koma ya ji na baya da muka yi wancan mako ma assalamu alaikum
assalamu alaikum
to wane ne a Gombe
kuna da magana da Mansur Zagaure na fara
to Mansur zaka iya rage rediyon ka dan ta samu katte maka yawa a jika
eh na rage na rage
yawa katte ita ce mu ji magana ta kai ba mu ji takawa
eh ni gaskiya ganin ya kamata a dinga tallafa wa mata da aikace-aikacen gida kama daga wanki da kuma ba su kula da saka mata
to mun gode sosai Allah ya sa wanda akai dan su sun ji
amin amin
bari mu lallaba mu koma ga
likita
sai yawa saboda haka amma kafin sannan bari mu dan numfasa
ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin tuma amin
to game da wannan batu da muke magana wanda kuka tofa albarkacin bakin ku akai ta bangare da dama mun tattauna ta hanyar wakilin mu na Kano wato Mahmud Ibrahim Kwari inda yayi magana da likita a sashin kula da lafiyar kwakwalwa asibitin Mallam Aminu Kano dake kanan daban a Najeriya wato Dr. Asma'u Abba Garko inda ta tsaya inda take ta bayanin wannan ciwo
idan ba a je asibiti ba mai haihuwa ta ga samu kanta irin wannan yanayin yana wucewa ne tana wucewa da haka ne ko kuma da kansa daga baya yake kaucewa ta dawo daidai
a lokacin ko ba a je asibiti ba ciwon yana warkewa da kanshi amma zai yi kwanaki in kamar a misali an je asibiti yayi sati 1 sati 2 baby in ba a je asibiti ba yayi wata 3 kuma baby ya ta'azzara ya hassala a misali kamar yanda na faɗa maka abu kadan ba za ta iya ba mai gida ya sa ta aiki ta kasa mai gida ya bata abin da za ta yi ta manta tuntuni ba na ga maka ba concentration so kaga zai dawo ba zai ji dadi ba gida ta tashi ta gyara ta kasa ta bawa yara abinci girkin ma ba za ta iya ba ya dawo ya tarar ba tai ba so wannan sai kawo relationship problems ita da mijinta
ya bada matsala kinan ga zamantakewa
ya bada matsala sosai da zamantakewa ba lalle mijin ne ya mata uzuri ba a lokacin zai iya ganin kawai wani abu ne ana sani because shi dai yana gani bai ga wani abu ya gani amma bai realizing cewa ashe fa wani abu ne da yake babba da yake bukata na kalla na ga me yake faruwa a cikin gidan na tunda da ba haka ake ba yanzu kuma an zo an zama haka ya kamata na kalla na ga menene amma ba lalle ai mata wannan uzurin ba so wannan sai kaga ya kawo matsaloli tsakaninta da mai gidanta yara ba za ta iya kula da su ba ba za a iya musu wanka ba za a ba su abinci ba sai kaga sun fara yawo sun tagayyara ɗan uwanta tana zargin su wani ya sa min abu kaza a abinci na wani da man so yake ya kashe ni duk a part of wannan psychosis ɗin nan da za ta fara wannan zarge-zargen har mahaifiyarta za ta iya cewa ai mahaifiyarta da man an hada baki da mahaifiyarta za a yi mata kaza ko da mijinta za a yi mata kaza so ne kaga shi ma ya kawo wata baraka tsakaninta da danginta ana ta ba haka bane ba haka bane ita kuma ta zama convinced cewa ai lalle lalle wannan abin da take tunani haka ne
kuma ta ce watanta ta ambaci wata mata ta ce
mayyaci duk ana samun wa'annan problem din to kaga anan gurin socially an samu relationship problems ƴaƴa an samu wani rashin bond da ku da uwa za ku zauna ku wannan to yanzu duk ba ta da lokacin ku because fa mata tunanin ku ba ma kwa gabanta gabaki daya a misali aiki take malamin makaranta ce ita ba za ta iya zuwa aiki ta je ta koya wa yara ba so kaga anan ma an samu wani gibi in a misali injin markade ne da ita take markade a unguwar kaga an samu gibi ba za ta iya tashi ta wannan markadan ba a saka take yi ko dinki take yi so a society kanshi ana ta samun low quality of life la rayuwarta me zaka ce quality of life ingancin rayuwarta kullun raguwa yake day by day day by day day by day har sai abin ya ta'azzara an rasa ma me za a yi to amma kaga din maganin haka an tawo asibiti da wuri ɗan kwanaki kaɗan ta ji sauki ta koma gida ta ci gaba da harkokinta
lafiya ta samu ba zarge-zarge
in ma akwai su kun zo asibiti an fahimtar da ita cewa kuna gani ma ta ji sauki ta daina zarginku ta daina baya-baya abubuwan nan ta daina komai tana kula da danta ta daina zage-zage ta daina maganganu so ku kanku kun ga wannan saukin a tattare da al'amuranta
to likita wai wannan abin yana da rigakafi ne misali ko kuma a ne tunda kaman abu ne na zuwa yake haka
Eh, abu ne na zuwa yake, amma akwai kamar abin da ake cewa risk factors, abubuwan da za su iya kamar hasashe da zai iya kawo shi. A misali, kana da psychiatric problem, zaka iya samun problem din idan ya zo haihuwa. Ko kuma lokacin zaka ji an ce gwagwanta ta taba yi, ko mamanta ta taba yi, ko yadda su kaga wata kila akwai kenan a dangin su, akwai psychiatric problem da ita ma za ta iya samu. Wani lokaci kuma haihuwar fari, yawanci a haihuwar fari mata suka fi samun irin waɗannan matsalolin. Ko an sake ta, tana gidan su, matsaloli sun mata yawa, ko mijinta ya rasu, matsaloli sun mata yawa, ko ɗan nata ta haife shi laifaffe, ba lafiya, kwakwalwa a waje yana da rauni, kwakwalwa a waje ko ba hannu ko ba kafa. So waɗannan abubuwan za su iya hargitsa mata tunanin ta duk ta samu. So ka kamar ba wani rigakafi bane, amma akwai wanda zaka iya cewa wane zai iya yi fiye da wane. Idan na taɓa yi a haihuwar fari, akwai chances na cewa haihuwa ta biyu ma zan iya yi. To kaga wannan zaka ɗau rigakafi a kaina, sai ka ce min ina fara jin abnormal abubuwa, ko shi mai gida zai iya faɗa matar shi, to kina fara jin abubuwa, ko ba kya iya bacci, ko sababbin abubuwa tare da kike faɗa mu, sai mu tafi asibiti. Ko kuma likitan shi kanshi zai miki bayani cewa kina fara jin kaza, to lallai ki taho asibiti. Kaga wannan an samu rigakafin ki, na kina fara samun matsalolin an fuskance su tun da wuri kafin su tsama dai su tsanani.
To likita, kamar wannan abin kinci za iya samun sa watakila ta hanyar, zai iya samun mace watakila ta hanyar gado. Ga tunda an ce idan an duba tarihin kakarta ko watan gwaggwanta da sauransu zai iya samun ta. Kenan duk da haka bai da nasaba da batun makarai ko kuma aljannu ko tabar aljannun da sauransu.
Gaskiya ba shi ne bayanin da nake so na ƙara yi a nan wurin a likitance. Gaskiya mu ba wani maganar wai aljanin gidansu ne suka zo yi, sun ji yokar ne, sun zo yi wa ɗasannu da zuwa. Gaskiya ba ma kallon wannan, ba mu ce a Afrika muke, kuma ko ina akwai al'ada, akwai addini duka. Amma mu dai a likitance abin da muka sani shi ne babu alaƙa tsakanin waɗannan makarai da wannan abu da yake faruwa. Babu gaskiya.
Kawai dai tsautsayi ne na taɓarin tunanin kwakwalwa.
Lokacin ai ba kowa ba, bai babban mace guda ɗaya a cikin dubu ba suke samun wannan matsalar. So kaga ba wai very common abu bane, amma dai abu ne da muke so mu faɗakar da al'umma cewa zai iya faruwa.
Kuma an gan shi ga matsayinsa.
Idan an gan shi ga matsayinsa,
ga
matakan da za a ɗauka, sannan a fahimci cewa ba wai a lokacin ba rashin kunya ba ce, ko ba neman attention take yi ba, really da gaske psychologically ba ta da lafiya. Kwakwalwarta da tunaninta babu lafiya. Ba me kun ai hantare ta, a kyare ta, a rinka nuna mata ai kaza ne ya faru, kai hakuri, kai wane ne, ba a'a. A kalle shi da idan basira, a kalle shi a matsayinta na mutum, a kalle shi da mutuntaka, a kalli yanda ya kamata a fito wa al'amarin. Ba shigantaka ba ce, ba wai tana sana ba ne. Likely yawanci ba ma su san suna yi ba, sai daga baya za a zo a yi ta ba su labari, ɗan ku kin yi kaza, ta ce wallahi ba ta sani ba, ta yi ta ba mutane haƙuri ma, na yi wa wani kaza ban kyauta ba, don Allah ku yi haƙuri. Amma kun ga a lokacin ai ta dawo hayyacin ta kenan, ta ma fuskanci shi, abubuwa sun faru da ba ta gane kansu ba.
Aka zo asibiti, mutum zai ci gaba da shan magani ne bayan ya bar asibiti, ko kuma a rekaman da yadda aka saba likita ne zai ce ga maganin da zaka sha, kuma ga lokacin da zaka dauka kana shan magani?
Yawwa, idan aka zo za a baka magunguna, yawanci zaka ga mutum ya fara jin sauki shi kanshi daga fara bada magunguna. To likita yana da iya lokacin da zai ce to ka sha magani, ai zaka riga dawowa follow up kamar zaka riga dawowa ganin likita. Dependent zai iya cewa ka dawo bayan sati biyu, in ya ga jikin ya ƙara sauki, ce bayan wata, in ya ga dawo ma, in ya ga jikin ka zama stable, so sai kana abubuwan ka yanda ya kamata, ya ce sai bayan wata uku ka dawo. A hankali, maybe bayan shekara ɗaya, yawanci dai ana sa ran bayan shekara ɗaya ka warke sosai, har maganin ma in dai ka daina jin duk waɗannan abubuwan ka dawo normal, za a iya ma cire magunguna. Amma dai gaskiya ana ɗan ɗaukar lokaci ana shan magani, kuma ana zuwa follow up ganin likita.
To likita, ina makomar shi jariri fa, in an samu kai a irin wannan yanayi, shi ma abin ya kan shafarsa, ko kuma a dai shi ba ruwansa?
Ai, shi jariri na uwa ne, yana tare da uwa, saboda haka duk abin da ya samu uwa shi ma ya same shi directly ko indirectly. Directly abubuwan da za su iya samun sa bata ci abinci ba, so ba ruwan nono, kwana kadan zaka ga daya kwanjale ya lalace ya rame. Wani lokacin kuma saboda wannan tunanin nata ma baya jikinta ko sauran hasalan nan da fadan nan, zata wani lokacin zaka ga suna marin ƴaƴan su fa suna dukan su ko su wanci kalar da su su watsar da su, kaga direct abubuwan da za su iya.
Amma abin da nake nufi shine idan mukaddara jaririn da aka haifa mace ce, akwai yiwuwar kenan in ta girma ita ma wannan abin zai iya samun ta?
Zai iya samun ta, ba lallai iya samun ta ba, depending a yanda rayuwarta ta taso. A misali ita ta taso a binni, wannan muna ina so in baka labarin rayuka guda biyu. Ita mahaifiyarta maybe a karkara ta taso, akwai ba ta da wata kwakwarar sana'a, akwai ƴan abubuwa da wahalhalun rayuwa. Ita kuma maybe a misali wannan ta taso a birni, ta dan yi karatun ta na boko ko yaya dai, tana da muwayewa, tana da more awareness, tana da kwakwarar sana'a, tana da mijinta is supportive. Ka gane yana tallafa mata sosai, ƴan uwanta suna tallafa mata suna kula da ita, ta fara awon ciki da wuri-wuri, ta fahimci, tana zuwa ta ce wa likita kaza, likita ne ya fahimci a aikwa kaza kaza, akwai likelihood din ba za ta samu wannan matsalar ba yana da yawa, because ta fi mahaifiyarta stability. So stability na rayuwa ma yana taimakawa sosai a rashin samun waɗannan abubuwan. Wahalar rayuwa tana ƙara samar da wannan, tana ƙara ta'azzara shi, tana ƙara samar da shi compared to in akwai rayuwa ne.
Kenan misali duk da cewa yakan zuwa ne haka bagatata, batun zuwa awan nan da mata suke yi, kan gano wasu alamu ne kuma a dau matakai misali, ko kuma a kawai dai fa'idar awan cikin shine dai a ga yanayin da yaro ke ciki da yanayin kwanciyarsa da kuma halin da uwarsa ke ciki.
Awo abubuwa ne da yawa, kawai dai ya danganta inda yanda ake awan, saboda akwai mata da yawa da za a yi wa awan, yawanci abubuwan da ake musu baya wuce kamar BP din da dan gwajin fitsari. Amma dai awo in the real sense, in an ce awo ana nufin a kalle ki gabaki daya, mentally da physically. Mentally kwakwalwa yanda kike tunani da yanda kike da kuma physically yanda jikinki yake, su blood pressure din su wane ne. To ai daga maganganu ma, in ba hankalin ya gushe ai daga maganganu ma, ko midwife ko da ba likita ba, ko midwife ko masu yin awon cikin za su iya kula cewa a anya ko wannan ba lafiya, to hajiya dai ki tafi asibiti, because ita ma ta fahimci cewa kamar dai ba abubuwan ba daidai suke ba.
Likita, me ne sakonki na ƙarshe game da mutane akan wannan zance da mata sukan samu, musamman in sun haihu su samu kansu a wannan yanayi na damuwa da ta kai ga har a dinga zargin su kamar suna da taɓin hankali ko shafar aljanu ko wani abu mai kama da haka?
Sakona na ƙarshe, stigma,
tsangwama
da kyama. Yawwa, mace ta haihuwa, ai haihuwa is a natural abu, abu ne da yake faruwa. Za a ce haihuwa ke 5, 6, 7, 8 wata goma sha ma, kuma za a ce ai wance ta haihu lafiya ƙalau, ai ana haihuwa la kowace haihuwa da yanda take zuwa. So da haka abin dai da muke so, idan aka ga irin haka ta faru, ba ma son tsangwama, ba ma son kyama, a fahimci cewa wani abu ne ya same ta a wannan lokacin da ake buƙatar ƴan uwa da mai gida da waye duk a zo a taimaka ta samu lafiya. In ta samu lafiya, lafiyan nan kowa ya samu lafiya, in ba ta samu lafiyan nan ba kowa ba zai ji daɗi ba. Kyamar dai da tsangwama su ne ba masu, ba abun kori ba ne.
Ma'aiwa yanayin kyakkyawar fahimta,
ka
shigo da maganganu?
Ka a shigo da maganganu, ba abun kori ba ne, ba abin da sirrikai ko kishiya za a yi miki gori ba ne, ko zargi. Wannan wani abu ne da yake faruwa, saboda yawanci ai sai haihuwar ta zo sannan ake samu. Me yasa ba a samu a wani lokacin ba, sai da haihuwar ta zo. So haka dan Allah, ba ma son tsangwama, ba ma son zargi, ba ma son bakan magana, a dai tallafa abin, ai maka abin da ya kamata, ba abun gori ba ne.
Gaskiya kan kai gori da ciwo, bayan kowa yana iya faɗa kan shi. Safinatu, na ga kina kallon wani, akwai sako ne?
Ina karanta wani hankali daga Dazzare ne, yace wai yau da gobe daɗin duniya da me wallawar duniya duk suna tare da matan Malam Bahaushe. Wai ko su Maryam da Safinatu, dukkan ku sai da kuka toshe kunnuwan ku kafin ku fara aiki a wannan gidan rediyon VOA Hausa.
Allah sarki. To yayi magana mai kyau. Sai wannan shi kuwa Abu Sa'ad Mahuta cewa wai da in ana son a magance wannan abin shine yadda za a yi a ganin shi, yace sai in suka samu juna biyu mata sai a dan wai karo musu kishiya, saboda a ganin sa namiji ba mazaunin gida bane, kishiyoyi sai su taya su zama. Amma yace mata da yawa ba za ku zo wannan shawara ba
to ai gaskiya ba
gaskiya wannan sai ka kira ruwa
eh ba za mu so ba
to yanzu kan Ahmadu dai
Safinatu Sodengi
sai kuma Daniel Brown wanda shine ya ba da umarnin shirin har ma da Hafsat dan mai soro da yawa da ta taya mu gabatar da shirin sai kuma engineer mu ne Mr. Aiden Otuko wanda ya hada mu da ku a Facebook live shine Solomon Jack sunana Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa da zama lafiya sai gobe
ba ruwanta a yau da malalaci yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare ni ba
yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta sa